العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan fili na tafsir na Al-Qur'ani mai girma. Yau muna shida ne ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447. Muna cikin suratul Nur, kuma ba mu gushe ba dai har yanzu muna kan aya ta 21, wato aya ta 20 zuwa aya ta 21. Mun yi magana a kan abin da ya shafi kuduwa ta shaitan, kuma mun kare a kan shi shaitan ya amur bil fahsha wal munkar. Mun yi magana a kan abin da ya shafi fahisha da kuma munkar. Ina ganin za mu cira a gaba, ita ma wannan ayar ya kamata a ce mun yi ƙoƙari mun fita daga cikinta, tun da yau dai kwanan mu shida a ciki ba mu fita ba. Mu sani ba ko yau na abin nan na shidan za mu iya fita daga cikinta, sannan mu ɗora kuma a kan aya ta gaba. Akwai abubuwa muhimmai da muke ta abin nan ciki, sannan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa kafin mu ci gaba. Wani ya ce assalamu alaikum, tambaya shi ne idan ana sallar tarawihi sai kabli ya kama imam ko ba a ji, zan yi ne bayan an gama tarawihi gaba ɗaya ne, ko kuma bayan yin sallah wato raka'an ne, wato ta biyun ne? A duk sallar da aka yi ta raka'a biyu aka yi mata sallama, to wannan sallar zaman kanta take, abinda ya faru a cikinta sai an yi mata, ba za a haɗo ta da ƴar uwarta ba. Shi ya sa ma ake katse sallama tsakanin, yana nuna maka raka'a biyun farko da aka yi ta tafi, surorin da aka karanta mata ba ita ake karantawa a ta biyu. Saboda haka duk inda ba a ji ta kama ko kabli ta kama, to idan liman ya sallame kai ma sai ka yi, sannan ka sake tashi wata ta biyu. Ba wai tattara su za ka yanzu rakawai goma misali sai ka musu ba a ji, ka hada abu goma ne sannan ka yi abu daya. Kowace sallah kuma hukuncin rabkanarka da kai a cikinta daban. Ban sani ba ko an gane maganar da muke magana. Ba wai yawan na abu ba kuma ba ka gane ba. Yanzu misali idan an tashi, misali a ɗauka cewa an karanta Fatiha, an karanta hal ataka hadisul ghaishi a raka'a ta farko, ta biyu misali an yi Fatiha, an karanta wal fajr misali, aka zauna aka yi tahiyya aka yi sallama, to a cikin wannan sai ba a ji ta faru ko kabli. To a cikinta ake kaulin, ba sauran waɗanda ba a yi ba su ma sai ka ɗauko su ka saka su cikin ba a ji ba, haka ake ba. Kun gane maganar? Na'am. In baka gane ba kai shiru aniyar kowa ta fishi. Da ka gyara kai magana idan ba gane ba, don abu ne wanda ya shafi a zaman ibada. Muna son ka gane abu. wanda yace assalamu alaikum malam barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta shine an ce ba a yin wutiri guda biyu a dare ɗaya, kuma ina kwaɗayin yin nafila a cikin dare. Malam menene za a yi, menene abin yi? Abin yi shine kai ta nafilinka kawai kar ka maimaita wutar. Shine abin da annabi ya faɗa, kenan ɗayan ku ya yi shafa'i da wutiri kuma sai ya ji yana son ya salloli da daddare, to ya tashi ya yi ta nafilinsa kariya nan ba, kar ya sake mai shi wutar wancan na farkon ya wadatar. Shi ma ka gane ko? Na'am. To, wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ma fatan alheri, Allah ya ji dan iyaye ya ja kwana tare da takwa, amin da waɗannan addu'o'i malam tare da kai. Malam ya ce tambaya ta ita ce menene hukuncin yin wato pre-wedding pictures da matasa da 'yan mata suke yi suna rungumar juna tun ba a ɗaura aure ba, wasu har niqabi suke sawa suna nuna kamar ta wannan bangare, ko kuma yana nuna kamar suna son tsarkake abinda wato abin ta fuskar addini. To wannan dai ka tambaye mu ne kawai, amma tun baka tambaye mu ba ka san haramun ne, wannan shine gaskiyar magana. Tun ba a tambaye mu ba, ko mai tambayar ya san haramun ne? Mata ba taka ba, ba a ɗaura aure ba, kana rungumanta kuma har kana watan bai na Allah a cikin ku, in wanda bai san wannan abun haramun bane ya daga hannu. Na Allah duk wanda bai san haramun bane ya daga hannu. To kaga har mai tambayan ya san haramun. To in kuma kana buƙatar mu ma mu ce haramun ne, to haramun ne kike nan ku. Ba wani abu pre-wedding wanda kawai aka sani shi ne a ɗaura aure bisa ƙa'idar addini tun da anan kane, wannan haramun ne. Ba niqabi ba, ina koyi abin da wuce niqabi ma in ta sa ta je tana pre-wedding haramun take. Ba wani abu a ciki. Idan za ku tsarkake kanku ku tsarkake aurenku ku yi. Idan ba za ku yi ba ku yi ta yin haramun zunubinku sai ya bi ku a cikin auren. Wannan shi ne gaskiyar magana. Duk abin da yake cutarku in kun tashi aure ne ba kwa son ku bi Allah, a nan kuke samun matsala. Shi ya sa in an je wata ɗaya sai ka ga an yi faɗa, daga nan an daina jin daɗin auren har kuma iya abin da za a zauna saboda zunubi. Zunubi malam bai taɓa fa shiga gidanka ya gyara ma ba, har ka yi tsammanin zai gyara ka. Tun da ya shiga gidan annabi Adam babanmu, amma ya fitar da shi daga aljanna, kai ka san ba zai barka ka zauna ba. Wallahi zunubi ba zai barka ka zauna ba. To daga abin da kuke yi din nan na kokoyen Yahudawa da kokoyen wasu Nasara da ɗebowa al'adun da ba shi kenan ba, duk su suka cuce ku a cikin auren, kuma za su ci gaba da cutar da ku idan ba ku gyara ba. Wannan da gaske nake gaya muku, za su ci gaba da cutar da ku idan ba za ku bi Allah ba. Ba wanda Allah yake dangantaka da shi ko ya tsaya ya ce a'a shi Allah babbansu ne, kuma a'a ai ma kannin babansu ne, a'a ko kawunsu ne. Allah ba ruwansa da wannan, kawai kai bawa ne, kuma ya turo manzo ya nuna maka duk abin da za yi, ya kuma nuna maka ka yi ƙi, to sai me ya rage? Sai ka sha wahala.
abin da ya rage kenan. Ke sa kake ganin za a yi akwatuna, za a yi wane ne, za a yi wane ne, duk idan an zo ba musuluncin a ciki. Ko matar da aka je ɗauko ta a gidansu ba a je da addini ba, an je da shirme ne kawai aka je ɗauko ta, ba a je da sunan Allah ba. Saboda haka dole ka sha wahala a aure. Kuma waɗannan abubuwan za su ci gaba da cutar ku, za su ci gaba da wahalar da ku, za su ci gaba da ba ku wahala. Kuma wallahi in ba gyara ku kai ba, wallahi ba za ku samu zaman lafiya ba. In kun ga dama ku ƙi yarda da ni, ku ce gardin banza, gardin mofi ba za mu yi ba. Ku faɗa wallahi, ku je ku kai, ku faɗa. Amma wallahi ba za ka gasa, ba za ka kasa kuma gani ba. Ai na san kwaye abinda za ku faɗa ke da Allah ku rabu da shi. Gardin banza kawai, gardin mofi mu zai zaya ma abin nan. To shi kenan, ni zan zo mu. Allah ai yana jin ka, kuma yana kallon ka, kuma baka fi ƙarfin Allah ba. Ita wannan da kai free willing, kai ta rungumar da ba a ɗora muku aure ba, wallahi ita za ta zo ta rinka gane maka azaba. Wallahi na gaya ba. Allah in banda bana a sharda sai na faɗi abin da za ta gaya maka. Wallahi za ta gaya maka. Ai kuna ji a jikin ku, ai kuna ji, ba za ku fasa gani ba kuwa. Ku je ku ta yi. ‘Yar mutane ba a aure ta ba, ba a ɗora muku aure ba, kana runguman ta wai free wedding. A ina ne free wedding? Don yaudara ita kuma har da ɗaure fuska wai niƙani. A zo a yi ta foto ana batsa, ana yin abin da ba shi kenan ba. Allah yana kallonka munafiki. Wallahi yana kallon ki munafuka. Munafurci ne ai. Saboda haka malam, ko kai da ka tambaye mu ka san haramun, kuma ko ita da ake yi da ita ta san haramun, wacce da ubanta da suka biya ta sun san haramun kuke. Ballantana ne ba mai kambuwar ku, shi kan aikan kat ne wajen ya san haramun kuke. Kai ma mahaifiyarka in ta gani sai ta ji kunya. Mahaifiyar da ta haife ka wallahi, in an nuna hoton ɗanta a cikin ƙawayenta aka ce ga abin da ɗanki ya yi ba a ɗaura aure ba, wallahi sai ta ji kunya. A je ka nuna ma uwarka abin da kuka yi. In za ta ji daɗi, ina gaya maka ne saboda ka gane abin ba wanda yake jin daɗinsa sai ku ɗin da kuka yi. Kai kuma kana ganin ɗan shashi a fatan da kake ɗin nan shi ne. Saboda haka bari wai da haka ba za ka yi free ball line, ba wani free wedding, ka shi gane ma ba free ba ne. Ba ruwana, ko ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi, haka zan yi in tafi a gona. A to ya ka cin ya ka ce ni abin da nake so shi ne in gaya ma gaskiya kawai ka tafi aljanna. In ba ka so ka tafi wuta shi kenan, je ka. Allah ya kiyaye hanya. Amma mu za mu gaya maka abin da za ka je ka shiga aljanna ne. Tambayarsa ta biyu ita ma ba mu san ya za a tsare ba. Tambaya ta biyu yace mutum ne yana kwance sai yaron shi ya yi fitsari ya juya sai gwiwar shi ya taɓa inda ya yi fitsarin, wato ya tashi ya yi alwala har ya yi sallah, sai ya manta bai yayyafa ruwa a wurin ba. Malam, menene hukuncin sallar shi? Shin zai biya ko yaya abin yake? Na farko dai abin da ka yi shi da mantuwa, la tu'akhidhna in nasina ne aw akhta, abin da malamai suke gaya maka shi ne cewa idan kai sallah tufafinka da najasa ko a jikinka akwai najasa da mantuwa, kuma lokacin da ka tuna lokacin sallar bai fita ba,
to sai ka sake sallah. Idan lokacin ta ya riga da ya wuce, to shi kenan wannan sallar ta yi, saboda abin da kai da mantuwa Allah ba zai kama ka da shi. Kuma cewa da aka yi ka sake din ma saboda ka tuna lokacin ta yana nan ne. Idan da lokacin ta ya riga ya wuce, to babu wani abu. Sannan malam, jan hankali muke so a yi wa ‘yan uwanmu mata, musamman ‘yan mata, kafin su yi aure suna rufe jikinsu, amma macen da ta yi aure sai suna barin jikinsu ya yi wata kalma wanda ni ba zan karanta ta ba, zan tsallake ta. Ya haƙuri, na gane duk abin da kake nufi, amma ba zan karanta kalma ba. Ya ce suna bari a waje ba tare da sun rufe ba. To gaskiya su ji tsoron Allah su rinƙa rufe ko ina a cikin jikinsu. Ita mace manzo Allah cewa ya yi, idan ta balaga babu inda ya halatta a gani a fuskarta in banda ta fuka da fuskarta. Babu inda ya halatta a gani a cikinta in ba ta finta ta fukan hannayenta da kuma fuskarta ba. Sauran dukkan gurare haramun ne ta buɗe su. Kuma wannan doka ce daga manzo Allah, ni ba daga gare ni take ba. Saboda akwai abin da mata suke yi wai in kai wa maganar mace ta lulluɓe jikinta ko ta yi hijabi, wai sai ta gaya maka ai tsoron Allah a zuci yake. Wani kasan khutuwa ta shaiɗan da muka fassara, wannan shi ne yake bin su. Idan tsoron Allah a zuci yake, to ki daina sallah sai ki ce kawai kin yi sallah, saboda zuciyarki ta riga ta yi sallah. Shi kenan sai Allah ya yarda da ke, tunda tsoron Allah a zuci yake. Ina za a yarda da wannan? Ba za a yarda da shi ba. Don haka ayyukan ibadu akwai wanda Allah ya ce a ajiye su a zuciya, akwai wanda ya ce kuma gaban jiki sai an yi su. Su ayyukan ibada haka suke, ba za ka tattaro su kuma duk gaba ɗaya ka ɗora su akan zuciya ka ce wai a zuciyar za ka bar su ba. Yanzu misali, kawai don kana jin tsoron wai kada a ce kayiriya, kana ji ana kiran sallah ya ce bari ka guya a ɗaki ka yi sallah, don in ka zo masallaci za a ce kayiriya, to me kai kenan yanzu? Sai ka zo mutane sun ganka. Don haka shari'ar ta ce a yi. Saboda haka abinda Allah ya ce a yi sai a yi. Ya ce ki sanya hijab, ki rufe, duk da dai dama da Allah ya zo yin magana ya keɓance mutanen da za su amsa wannan kira. Dan ya ce ya ayyuhan nabi, ya fara kiran annabi, ya ce qul li azwajika, ka gaya wa matanka. Matan gidan annabi ba aka ce a gaya musu. Qul li azwajika, sai ya ce wa banatika, ka gaya ma ‘ya’yanka kuma. Sai ya ce wa nisa’il mu’mini, da matan mu’mini. To in ba ki a cikin mu’minai sai ki ta yi. Domin dama Allah ya ce a gaya wa mutum uku ne. Nabi ya gaya wa matansa, ya gaya wa ‘ya’yansa, ya gaya wa kuma matan mu’minai. Yudunina min jalabibihin, su saka hijabi tun daga sama har ƙasa. Kin ba mu’mina wacce sai ki fita. Saboda haka duk wanda kaga tana yawo da gyale ba mu’mina wacce kenan. Ba ta amsa wannan kiran ba. Domin ta wani ɗan gyale ne ake sakawa, wani ɗan shara-shara, ita kanta ba zai iya mata amfani komai ba. Kuma ta saka kaya wanda suke fito da chef nata ko’ina. Kuma kana mata magana yadda cewa imani fa a zuci yake. Wato gidan annabin ma haka suka yi, imani a zuci ne, shi kenan sai ta fita haka? Aba malama, waye koya miki wannan fasarar? Ba wani malami da ya koya miki, illa kawai kin yi kin bi kuduwatu shaitan. Sai kuma innahu lakum min aduwwin. So a gyara. Allah ya kawo mutane kuma bai matsa musu ba. Kuma hijabin nan ma wata hikima ce ta shi Allah da ya yi, wanda ya tsare miki mutunci.
ba wulakanta ke ba mutuncin ki ya tsare ke za aka ce ki saka hijabi saboda jikinki Allah ya daraja shi kada haka kawai wani baya daukan nauyinki baya ciyar da ke bai gina miki daki ba duk wata wahala bai miki ba kuma haka kawai ya rinka ganin jiki ga wani can kuma ya biya sadaki ya gina daki ya ajiye yana baki abinci yana miki magani in baki da lafiya yana kawo miki ruwan wanka da sabulu kuma shikenan duk wannan jikin da wai bai wannan hidimar sai a daidaita shi da wani katon banza a waje wai duk kowa ya zo ya ga jikin haka a shi dai wannan da yake shan wahala an ce ki rufe masa kayansa ne idan ma kin shiga idan ma idan ma a saurara idan kin shiga gida shikenan ki masa yadda yake so saboda kayansa ne wannan shine gaskiyar magana amma haka kawai ki zo haka kawai wani baya ciyar da ke baya shayar da ke baya sutura ba a ɗora miki aure da shi ba abin da yake miki na amfani ki zo ki sake masa wannan jikin yana gani a haka kawai sai ya keke haka idan ba zai yi ba Allah mutuncin ki ya tsare kuma ya kamata mace ta sani in dai fassarar Imamul Qurtubi za a bi da ya zo fassara ayoyin mutanen abin nan Lut a innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalim sai ce wa tazaruna ma khalaqa lakum min azwajikum haka fa qur'anin ya ambata yace kuna zuwa ma alfasha taru wanda ba a rigaye ku an irin wannan aikin ba tun a cikin al'ummomin da suka gabata yana zargin mazan da suke ro sai yace wa tazaruna ma khalaqa lakum kuna barin abin da Allah ya halitta naku sai ce min azwajikum daga matanku abun ya halitta shi naku ne amma ya sa shi a jikin matanku ke sa shi a wajen Imamul Qurtubi ya istinbat ya ce mace kanta farjin da take da shi ba nata bane na mai gidanta ne saboda haka Allah ya faɗa saboda haka dan me zaki zo kina fitowa tsirara kina nuna jikinki a kowane mutumin da ba shi da nauyinki baya ciyar da ke bai dokan bai kawo miki sabulu bai jinyarki bai miki sutura ba ɗora miki aure ba kawai ki rinka nuna masa jikinki haka a banza ai mutunta su Allah mutunta su yayi wallahi sai ku rufe jikinku ba jikin banza ba ne ba a iya ganinsa sai iyaye sun yarda sai an ba da sadaki sai an ciyar sai an yi sutura sai malamai sun zauna an yi siga an yi komai duk ko waɗannan shi ne yake iya halatta kai ka ga jikin matar ka yi amfani kuma da shi amma in ba wannan ba a yarda ba kai da yake kwadaro dai ina ruwan wani da kai ko ba ka gane ba ne waye sai ya baka sadaki zai ga jikin ka ina ruwan wani da kai ba ka je kai ta zama ba amma ita da yake irgata ne Allah ya mata gata ya yi mata komai ya ce jikin ki ba darajar ki ne karki yadda kina buɗa ma kowa sai wanda ya biya sadaki kuma aka yarjejeniyar kullum sai ya kawo miki abinci sai ya shayar da ki ma ga yanzu ka ta kore kai ta ibana aje ka hawo gwabza kai gwabza ake kiransa ko boksa ka ɗauki gatari ka sha rana ka yi wane ne kawai wa ya damu da jikinka in kai gumi da ya ka share wallahi ba ruwan wani da kai amma ita ba haka ba ne lulluɓa ta aka yi aka ce ta zauna a ɗaki wa ƙarna fi buyutikum ka Allah ya faɗa ka gane dai ko Allah ya muku albarkan Allah ya sa a gama lafiya a ji tsoron Allah muna yi ma ƴan kan barka da zuwa don yau ga gonga gurin akwai shabab kaga kowa da hula da ciko wai hana sallah ake kiranta ko ba da sallah ce muna muku barka da zuwa dama an gaya mana da yamma FMC an je za su kawo mana ziyara muna muku barka da zuwa da wannan kauna. Allah ya bar mu tare cikin musulunci.
Amin.
Kuma tun daga shi bautar ƙasa ake to muna muku fatan Allah ya sa a samu aiki da wuri.
Amin.
Dan ka san aikin kamar yafi tsada a ƙasar nan. Kusan yafi karatu ba tsada yau. Eh za a yi ta kukutawa a yi ta karatu a yi ta karatu. Amma aikin sai ya zama to yana da wahala. Muna muku fatan alheri a kai. Za mu ci gaba akan wannan aya a wata gaba. Gabar ko shi ne bari mai karatu ya karanta ko?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
نعم
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
نعم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
تبارك وتعالى يقوم في إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان كدكو بي تفرقوا إرد نشدا ونوكو شيني أبن دي جنيا ونالوك تشيب سوى دموغالي تفرقين شيطان أتكين رأيوه hanyoyin da yake bi don ya halakar da mutane suna da yawa wannan ya cinye mana lokaci kwarai da gaske bangiji ya ce man yattabi khutuwati shaytan wanda bi ya bi tafarki irin na shaytan to ga abin da shaytan zai masa fa innahu ya'muru bil fahsha shi shaytan yana umurni ne da al fahsha wal munkar da kuma munkar shi ma wannan jiya akan sa muka karatu me ake nufi da fahsha men ake nufi kuma da al-munkar sai gaba ta gaba shi ne wanda Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ba domin falala da Allah yayi akan ku ba kenan fa da duk za ku bi shaytan ne in ban da wannan falalar da nayi me shi yasa muke son mu bayyana falalar ka gane ita ma kyautar da Ubangiji yayi maka wanda ta zamanto kariya gare ka daga barin khutuwati shaytan Ubangiji cewa yayi ba dan wannan falalar ba wa rahmatuhu da rahamarsa kaga abu biyu ya hada anan yace in ba dan wannan falalar da rahama ba to ma zaka minkum min ahadin abada da babu wani daya daga cikin ku wanda zai tsarkaka ya kukuta daga sharrin shaytan sai wannan falala guda biyu da namu to menene falalar Allah akan bayi wannan shine abin da ya kamata mu sani falalar Allah akan bayi daga cikin malamai suna ganin ta akan cewa al-hidayatu wal-iman abu biyun nan su ne wasu malamai suke fassara shi da cewa wato ita ce falalar Ubangiji ba dan Allah ne ya shirya ku ba kuma ya saka muku imani da shaytan ya gama da kowa to amma idan Allah ya shirya to shikenan magana bata ta tafi daga wajenka ke yasa ma zaka ga daga cikin mukaddima yawanci ana ta yi kamar yadda yazo a cikin suratul kahf wato waman yudlil waman ko waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ubangiji ya ce wanda duk aka batar da shi ba zai samu wani mutumin da zai shigar da shi ba kuma man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtadi wanda kuma Allah ya shiryar da shi to wannan shi ne shiryayye ita kanta shiriya malamai sun karkasa ta bangare bangare akwai hidayah tawfiqiyya wato shiriya wacce Allah yake yi wa mutum mawafaka akwai kuma abinda ake kira wato hidayah ta ilhama da ake wa mutane daban-daban haka misali an ce a haifi jinjiri yanzu watakila da uwarsa za ta dauke shi ta dora shi akan kirjinta to zai nemi mamanta ya kama wanda ba uwar ce take ce masa ga nono kama ba shi ne a kwatancansa kawai yake ta sassaka bakinsa har sai ya ji inda nono yake inda Allah bai cusa masa wannan ilhamar shari'ar ba da ba zai yi wannan aikin ba wannan shi ma ana daukansa wato shari'a amma shari'ar da muke magana a kanta ita ce shari'a tawfiqiyya wadda duk duniya ba wanda ya mallake ta sai Allah hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya yi ta nuna wasu maganganu kamar guda biyu ko uku na cewa wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kana kiransu zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya a wani gurin yace wa innaka lahadil ladina amanu lalle kai mai shiriya zuwa ne ga waɗanda suka yi imani amma a gefe guda sai Allah yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba so a wannan gurin ayyukan da Allah ya daura wa manzo wanda yake yi na kiran mutane da bayyana musu gaskiya da bayyana musu bata lalle shi ne shiryar suwa ne kuma wannan shi ne iya karfinsa da zai yi ya maka bayani ya isar maka da sako ya komai amma waccan la tahdi man ahbabta ma'anansa shi ne la tuwassilul huda ila alqalb wato kai ba mu baka damar wannan shiryar da kake ta kira ana yinka ba mu baka damar ka iya isar da ita ga zuciya ta karbi shiryar ba da mun ba mu annabi wannan dama cewa zai iya daukar shiriya da hannunsa ya saka a zuciyar kowa da duk duniya za a zama shiryayyu don ba zai bar kowa ba sai ya saka masa shiriya to amma da yake abun ba a hannunsa yake ba shi ma sai ya kira ya kira ya kira kuma sai a samu masu fandarewa wannan ita wannan shiriya ta tawfiqiyya shiriya ce wacce Allah tana hannunsa sai ya ga dama ya dora ka a kai shi yasa aka ce wai ga abin nan wato fir'aunan Musa ya gagara shari'a ko fir'auna kenan wanda annabi Musa ya girma a gidansa ka san kuwa da a hannun annabawa take ai da an shiryar da shi tunda a gidan annabin ya girma amma kaga fir'auna ya zama batacce ko to wannan wato shi ne shari'a tawfiqiyya ita ce wacce Allah yake sawa a zuciyar dan adam idan Allah yana son sa da alheri sai ya shiryar da shi to falalar ubangiji da yayi akan bayinsa muminai ba su bi shedan ba to wannan tana daya daga cikin abin da Allah ya musu shi sai ya ce ba dan falalar da nayi akan ku ba ma'ana kenan ba dan shiryar da na sa muku ba da babu ɗaya daga cikin wanda zai tsarkaka ya bar kafirci ya zo musulunci to sannan ita wannan shari'a daga ta fada a cikin zuciya to sai abinda kuma ake kira iman shi kuma imani gaskatawa ne a cikin zuciya sannan kuma sai ya fitar da rassansa a cikin gaban ɗan adam yanzu ka yarda da imani da Allah to wannan imanin da ka yarda da shi a zuciya ba zai takura kauye ta zama a zuciya ba akwai gabbai a jikinka daban-daban akwai ido akwai harshe akwai hannu akwai kafafuwa akwai kashin bayanka akwai wane ne duka to imani zai fito sai ya bayyana ta yadda zai sarrafa hannunka ba zai taɓa haramu ta yadda zai sarrafa idanunka ba za ka kalli haramu ta yadda zai sarrafa kafafuwanka ba za su taka su je inda haram yake ta yadda bayanka ba zai iya yin aiki akan haramun ba to wannan imani ya bayyana to daga nan kuma idan ya bayyana waɗannan gaban da duk muka faɗa to zai sa su su rinƙa lizimtar ibadar da Allah ya nufe su da su yi shi yasa za ka ga mutum ya tsaya kyam yana karatu imani ne kuma ya yi ruku'u ya ɗaga ya yi sujjada imani ne domin wanda bai san imani ba kuma bai taba ganin mai sallah ba din ranar da ya ga wani babban mutum musamman mutanen mu suna da shiga mai kyau ga mutum ya sa katuwar riga yayi rawani yayi komai amma kuma sai a ganshi yana faduwa ƙasa yana tashi wanda bai san sallah ba bai san imani ba sai ce wannan mutum fa mahaukaci ne ka ga riga amma sai yana ta dungure da kansa to amma imani kai daga ka gani ka san cewa wannan kamalar ta kai kamala kuma ta yi ma Allah duk abin da yake so so imani shi ne yake bayyanuwa sai ya sarrafa gabbai kai aikin da wani yake kallonsa da wahala kai sai ka yi shi da nishadi da jin daɗi ma kana yi in ka shigo sallah to sannan idan ya shigo kuma akwai wasu munanan ayyuka da imanin zai tsare misali annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina yana da imani kaga kenan wannan imanin wannan falalar da ubangiji ya yi ta alhidaya da iman to sai zamanto su suka tsare kayan mu daga barin yin zina sannan sai ce la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min farawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata yana da imani to kaga kenan walaula fadlullah ba dan wannan falalar ba ta alhidaya da al-iman babu shakka da kun bata da za ku bi shaidan ne ke sa mala yace a azamu fadlillah duk falalar Allah da yake da ita wacce tafi kowacce girma akan dan adam a wajen Allah tafi kimar daraja huwa al-imanu billah shine imani da Allah saboda imani da Allah shi ne zai sa yanzu idan ka bar kayanka anan in duk masu imani ne da Allah ba mai ɗauka don ya fitar da kayan idan da za ka bar kuɗi anan saboda wannan imanin na shirya da Allah in dai mutumin yana da imani in ku gaga ya ɗauka to cigiya zai ko kuma ajewa zai sai mai shi ya zo amma banda ya ɗauka ya samu ke amma lokacin da ka ga wani ya ɗauka ya samu ke ko tare da shi ko kai sallah ba ya da imani a maganar da gaske ne ai ko tare kuka yi sallah da shi bai da imani kayan mutum ya faɗi anan ana cigiyarsa kana ji kuma ka tashi ka tafi kuma ka ce da kai aka yi sallah kuma kana a zalla cewa wallahi la yasruqu sariq hina yasruq wa huwa mu'min shi yasa wani lokacin da ga rashin imani sai ya jefa ka cikin hatsari in kai wasa sai ka mutu babu shi bara nan aka yi mana wata tambaya muka ta magana an ce trailer ce ta faɗi ta mai sai mutane suka zo suna ɗiban mai to sai wuta kuma ta tashi sai wasu mutane suka mutu shine sai ana aka rubuto mana tambaya anan sai na sake mayar da tambayar ni ma da tambaya ban amsa ba kuma har zuwa banan ban amsa ba saboda da aka tambaye ni cewa dai to a tambayi waɗanda suka je ɗiban mai ɗin dama sun je su ɗiba ne su ajiyewa mai man ko me za su yi da suka je suka yi ta kwasa suka yi ta kwasa wato suna taimakon wanda motarsa ta faɗi don ya yi asara bari su tattara masa mansa su aje wannan yasa suka je ɗiban mai ko me suke yi to shine har yanzu ba a bamu amsa ba kuma ni ma ban bada amsa ba ko akwai wanda ya shirya ya bamu amsa to kaga tukunna ba mu gama wannan ba sannan ka tsallaka kuma sai kana tambaya wai sun mutu to yaya mutuwa su a'a yanzu ne mu gane wannan tukunna kafin a je ga cewa sun mutu ina fata dai ka gane to sai kuma kawai yanzu wani ya ce farao shikenan kawai kai kaji an ce farao sai ka fito da kulkinka ka tsaya an koro shi sai ka buge shi kawai sai ya faɗi ya mutu saboda dukan da ka masa to tambayar da za a maka wannan dama shi ne hukuncin farao a addini ba ka yi duka ba a tambayar ka muke sai ka faɗa wai wannan shi ne hukuncin farao dama a to ya ake kai ka ga matsala ko shi yasa da ga in an zo kotu wajen alƙali sai wani yana gefe can yana cewa ba sa son su yi shari'ar ne a kai baka san shari'ar ba ne shi za ka ke ta wannan surutun da ka san shari'ar ba za ka yi wannan magana ba saboda alƙali yana buƙatar hujjoji da dalilai sai a tambaye ka dama haka ake mu barawo idan an kama shi ya isa ta sai a ɗauko kulki sai a yi dukan sa sai ya mutu ko bayan ya faɗi ya mutu sai ku ɗauki taya sai ku kunna masa dama haka ake ku a garin ku haka ake misali nan da mai ka a in amsar ka in ka ce eh to ka ɓata garin ku gaba ɗaya saboda zai nuna garin jahilai ne kenan haka ake a garin ku o ba haka ake ba to in ba haka ake ba me yasa kai wajen wa ka gaji wannan to wannan kenan yanzu a wannan tambayoyin ba za ka iya ba da amsa ba misali to sai ga shi kuma ya mutu an bulle shi ashe yana can yana jira a lahira cikin kabarin sai yana jira sai ga shi kai ma kwatsam wata rana ka mutu kigana sai aka zo a kai ne kai ne eh kai ne wato kai ne ka buga da kulkin nan ya mutu yanzu ga shi ga ka ga kuma ubangiji sai Allah ya fara tabbar kai ce Allah ya ce maka ni kam me ya dauka maka ne wai da ka dauki kulkin nan ka make shi har ya mutu ba fa daure gindin sata muke ba amma muna son ku gane in an ce ka daina daukan doka a hannunka ka fahimta ka fahimci lafazin ka daina daukan doka a hannunka ka kai mu masu dokar su yi hukunci Allah yana tambayan ka me ya dauka maka to in kai kokari ka ba da wannan amsar wata tambaya za ta sake zuwa amma ba zan gaya maka ita ba akwai wata tambaya da za ta biyo baya so kaga kenan shi wanda ya sata imani ne babu ya sata kai kuma da ka make shi har ya mutu naka aikin imani ne to akwai matsala babu shakka a azamu fadlullahi huwal iman babbar falalar Allah akan mutum shine ya bashi imani domin wallahi da ka rasa imani gara ka rasa abinci yunwa ce ta kashe ka baka da abinci saboda in ka je wajen Allah ba zai tuhume ka don me ka zo lahira baka koshi ba amma zai iya tambayar kai ce me yasa ka zo lahira baka da imani zai iya tunda ai ya ce da imani yake bada sakamako da musulunci da imani yake bada sakamako idan babu su babu shi yasa aka ce to fadlullahi walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah ya yi akan ku ba to da ba mai tsarkaka a cikin ku za ku halaka ne wannan falalar ita ce alhidayatu wal iman wa taqwahu da jin tsoron su shi Allah wa da'atuhu da yi masa da'a wa tarki ma'siyatihi da barin saba ma Allah malamai suka ce wannan yana daga cikin falalar Allah da ya yi ma muminai abu na biyu da ake kallon sa babbar falala ce ita ma shine alquran war risala walaula fadlul qur'an ba dan falalar nan ta wannan alqur'anin ba da kuma dan aika da muka hada alqur'anin da mai muku bayani shine manzo Allah in ba dan wannan ba to da za ku bata alqur'ani shari'a ce littafi ne mai albarka risala wacce Allah ya ba manzon Allah ya aiko shi aika babbar ni'ima ce sabon manzon Allah a cikin wannan al'umma albarka ce da rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace bi'satun nabi wa nuzulul qur'an tayar da annabi aiko da annabi da saukar masa da alqur'ani ana kirga su cikin manya-manyan falalar Allah ne akan bayansa saboda alqur'ani littafi ne da yake cire mutane daga bata zuwa ga shari'a kai hatta mutum in yana son ya san kansa ya san shi waye ya karanta alqur'ani Allah ya yi definition dinka a cikin alqur'ani yadda zaka iya gane kanka kaga shekaran jiya nan ko anan ne ko a can muna karanta wata aya innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua idza massahu alkhairu manua ita illal musallin kaga musallin sune wadanda suke amfani da alqur'ani amma gayan dan adam in babu risala babu imani babu alqur'ani to kawai mai hadama ne kuma baya san wani abu na wahala ya taba shi dan adam yana da hali alqur'ani yana bayyana shi ka san kanka cewa kai fa kanudun ne mutum ne mai tsaurin kai butulun mutum wanda yake butulce ma Allah Allah ya halitta ka ya maka kyau ya maka sura ya maka komai ya baka hankali ya komai amma inda zai gaya maka wani abu ko ya baka sai kai ta gadara da abin da baka da karfi akan su shi ya hore maka ya baka shi amma yana karban wannan abun to kai ma sai ka fara wasu maganganu Allah ya baka arziki ba karfin ka ba dabarar ka ba ya baka hankali ya ba komai amma idan ya hana ka wani abu ko kuma da kana da wannan abun sai ya karba to yanzu zaka fito ka fara yi ma Allah butulci mutane nawa suke ganin cewa kawai dan sun ga wani da kudi su ba su da kudi su rinka cewa wai duniyar marakiya suka yi ba a samu irin wai yara ko mutane ne duniya wai turo ka karanka mutane ka koma ma saboda kawai baka samu kudi ba yanzu ka dubi lafiyar da Allah ya maka a jikinka akwai gaɓoɓi 300 da wani abu nawa ka biya Allah ya yi yanzu za ka samu wani profeso ne ya gama profeso ɗin nasa kaf gaba ɗaya likita ne profeso ne amma na idanu kaga fa kenan ba dama ya zama likita a wani guri kuma kuma shi Allah da ya tashi yin kama wani in ya tashi kuma likita ne na ciki wani a ce masa likitan kashi ne ko wani likitan kunne ne ya gama profesor da duka akan kunne duk shekaru da yi dinnan kai ya koke an shawa ne duk abin da aka yi dinnan akan kunne wallahi tallahi akan kunne ya gama shi kuma Allah da ya tashi fa cikin wata tara kawai ya yi ka wata tara duk aka yi maka waɗannan abubuwa kuma ka fito da su duniya lafiya lau yanzu wani ne yake ta kokari zai je jami'a ya shekara kaza zai je shekara kaza akan kunnen ka in kunnen ka ya zo problem ba zai iya gyarawa ba kuma a hakan din fa yana professor consultant akan kunne zai je yayi kwabar da kuma ya tabo wani guri da ya kasa hada shi saboda ubangiji ya ki yadda ma a hada gurin amma wajen da haka yanzu saboda ba ka da kuɗi wai kana cewa wai duniyar malakiya kai to ba sai a ce ka koma ba inda yake a rakiya kai duk wannan ni'imar da Allah ya maka ba za ka gode masa ba ha ba jama'a to wannan alqur'ani ni'ima ce babba falala ce abu na uku malamai suna lissafa shi daga cikin falala shi ne ar-rizqu war-rahma si'atul rizq yalwataccen arziki shi ma falala ce wal'afiya lafiya ita ma falala ce ta ubangiji al'am sabon zaman lafiya da aminci shi ma wannan falala ce wanda ubangiji yake shumulu rahmatullahi lil ibad gamammiyar rahmar Allah da yayi akan bayi shine ya musu wannan sama ya saka musu rana da daddare ya saka musu farin wata da taurari yana saukar musu da ruwa yana tsirar musu da tsirrai suna taka ƙasa suna tafiya suna shan ruwa suna cin abinci yayi dabbobi ya halatta musu wasu daga ciki ya ce su ci, ya yi musu hankali, ya saka musu kwarjini da girman daraja, dabbar da ta fi ƙarfinka tana tsoronka. Raƙumi ya fi ƙarfinka ne, amma kuma ladabi yake maka. Duk wannan Allah ya ce, malamai suka ce yana daga cikin falalar Allah da ya yi a kan ɗan Adam, ya gane cewa bai fi kowa ba. Duk wannan girman kuma Allah ya rantsuwa ya ce na girmama ka, walaƙad karramna bani Adam, na girmama ɗan Adam. Laƙad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, na halitta ka cikin kyakkyawar tsayuwa. Duk da cewa idan ka tuɓe riga ba ka da kyan gani, amma fa da ba haka Allah ya yi ka ba, to ba rigar da za ka sa ta maka kyau. Da yanzu Allah in ya yi tashi ya ga dama, ya yi ka da duwawu sororo haka kamar taɓarya, ma ga yadda za a yi ka yi zanzaro. Da ba a yi wannan tuwon duwawun ba, aka ɗan tsuke kunkuminka, da babu yadda za a yi ka yi zanzaro kyakkyawu. Babu kuma yadda za a yi ka ɗaura wando mai mazuji, domin kawai kana nan kamar taɓarya ne sururu haka. Nawa ka biya? Nawa ka biya? Ko sisi baka biya Allah? Amma wai kawai abinda ka rasa fa shi ne kuɗi. Kuma kana gaya ma Allah wai yanzu wai rakiya ka yi, kaga baka san kanka ba. Alƙur'ani yake gaya maka ka karanta shi za ka san kanka, babbar falala ce. Domin a ciki ne Allah ya suranta ka da surar da ya ga dama, ya baka shiriya, ya baka imani, to a nan da wannan halitta za ta maka kyau, za ka gane falalar Ubangiji. Lokaci ya karanto ku? Ga masu kyamara suna nuna mutane lokaci. Ba mu san yamkan ko kuna da wani jawabi? Na ɗauka ko ciyaman naku zai yi jawabi. Ma idan ba ku da jawabi, mu sai muku addu'a da fatan alheri. Yadda ya kawo ku jihar Gombe, kun ga Gombawa ɗiban fari, kuma kun ga yadda Gomben take. Gari ne na waɗanda ba a kwanda su ba ana tashi da su. Allah ya mana baiwa ba na wasa ba wallahi. A ko'ina ka shiga in ka ga ɗan Gombe, to ka san ba ginin wasa ba ne. Saboda haka muna addu'a da wannan ziyara, Allah ya muku albarka, Allah ya sa ku gama lafiya, Allah ya sa wannan abin da kuke yi ya taimake ku a rayuwa, ya sauƙaƙa muku rayuwa, kuma yadda kuka zo nan lafiya, Allah ya da ku jihohinku lafiya, ya garuruwanku da gidajenku lafiya, ya haɗa fuskokinku da iyalanku cikin albarka. Addu'a ta gama gari kuma shi ne dukkan mutanen da suke ciki suna waje, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ma kowa albarka. In an tashi komawa, Allah bai da kowa gidansa lafiya, ya haɗa fuskarsa da iyalansa cikin farin ciki, ya karɓi ibadarsa. Ga Malam Umaru zai yi magana ko? Allah ka tarwatsa su ya Allah. Yadda Allah Ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya a wannan jiha, wannan al'amari muna roƙonka ya Allah, in laifi muka yi muna roƙonka ka ba mu ikon tuba. Allah ka yaye mana shi ya Allah, ka zaunar da jiharmu nan lafiya. Masu jagoranci a ciki muna roƙon Allah.